Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 3 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Finland a yau Laraba domin halartar wani babban taro da shugabannin kasashe biyar na gabashin nahiyar Turai. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar kasa a kudanci da arewacin Rwanda ya yi sandiyar mutuwar akalla mutane 109. Rundunar sojin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau Laraba a zirin Gaza da wasu makwabtan al'ummomin Falasɗinawa.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ce za ta ɗauki matakan ƙara bunƙasa aikin jarida a ƙasar. Sannan albarkacin wannan rana ta 'yancin 'yan jarida muna tafa da tattaunawa da babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu. Bayan da wata kungiya a Afirka ta bayyana ta tare da sauran mata da suka yi fice da irin gudunmuwar da suke badawa aikin jarida. A yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Finland a yau Laraba domin halartar wani babban taro da shugabannin kasashe biyar na gabashin nahiyar Turai. Zelensky zai gana da Prime Minister Sweden Ulf Kristersson, da na Norway Jonas Gahr Støre, da na Denmark Mette Frederiksen, da kuma na Iceland Katrin Jakobsdottir a fadar shugaban kasar Finland Sauli Niinisto. Ziyarar ta Zelensky a Finland na zuwa ne 'yan makonni bayan sanya kasar ta gabashin nahiyar Turai a matsayin mamba ta 31 ta kungiyar kawance ta NATO. Ana sa ran Zelensky zai tattauna da shugabannin sosai dangane da mamayar da kasar Russia ta kai wa Ukraine da kuma tsarin tallafin kasashen kawancen ga Ukraine. Ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar kasa a kudanci da arewacin Rwanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana a yau Laraba, yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu. Ruwa mai cike da laka ya kwarara akan tituna kana ya lalata gidaje a wani hoton bidiyo da kafar yaɗa labaran Rwanda ta fitar. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar iftila'in ya kai 95 a lardin. To amma kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana adadin waɗanda suka mutu 109 haɗi da waɗanda suka mutu a lardi na biyu na arewaci. A makwabciyar kasar Uganda kuma a kusa da kan iyaka, mutane 6 suka mutu da tsakar dare na washegarin yau Laraba a wani yanki na kudu maso yammacin gundumar Kisoro bayan ruwan sama mai ƙarfi da ya sauka akan tsaunukan yankin. Wani yaro dan shekara 14 ya harbe malaminsa a Belgrade a babban birnin kasar Serbia da safiyar yau Laraba, kafin kuma ya bude wuta kan jami'an tsaro inda ya raunata mutane da dama kamar yadda 'yan sanda da shaidun gani da ido suka bayyana. Milan Milosevic, mahaifin daya daga cikin ɗaliban makarantar elementary ta Vladislav Ribnikar, ya ce 'yarsa na cikin aji sa'ad da aka fara harba bindigar. Milosevic ya fadawa kafar yaɗa labarai ta N1 cewa yarinyar ta sami damar kubuta, yaron kuma ya fara harbin malaminsu ne kafin ya fara harbin bakakkautawa. Milan Nedeljovic, magajin garin gundumar tsakiyar Vraka inda aka yi harbin, ya ce likitoci na ci gaba, wato na ci danan suna kokarin ceto rayuwar malamin. 'Yan sanda sun ce an kama wani dalibi dan aji na 7.
To an jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A yau 3 ga watan Mayu shine ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Albarkacin wannan rana, ministan harkokin sadarwa na Jamhuriyar Nijar ya yi jawabi game da matakan da gwamnatin ƙasar za ta ɗauka domin ƙara bunƙasa aikin jarida a ƙasar. a daidai lokacin da shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ya ce ‘yancin ‘yan jarida shi ne ke tabbatar da cewa demokradiyya ta kafu a cikin kowace ƙasa. Sai dai ‘yan jaridar sun koka game da ɗimbin matsalolin da suka dabaibaye aikin nasu. Ga ƙarin bayani a rahoton Haruna Mamman Bako.
Yayin da duniya ke tunawa a yau da ranar ‘yancin ‘yan jarida ta duniya, jamhuriyar Nijar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin sahun takwarorinta na duniya domin karrama wannan ranar, inda Malam Muhammadu Lawali Ɗanɗa, ministan sadarwa na ƙasar, ya yi jawabi a kahohin yaɗa labarai na gwamnati a madadin hukumomin ƙasar, inda ya bayyana wa ‘yan Nijar ire-iren matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar ke ɗauka domin ƙara inganta aikin jarida da ke baiwa ‘yan ƙasar damar faɗin albarka cin bakunansu a cikin tafarkin demokradiyya, inda yake cewa zagayowar wannan ranar na zuwa ne a daidai lokacin da aka girka sabbin magabatan hukumar sadarwa ta wannan kasar da za su share shekaru biyar a nan gaba suna daidaita aikin jarida. Haka ma hukumomin wannan kasar tun daga shugaban kasa zuwa firaminista a cikin tsarin ayyukan gwamnati na shekaru biyar ta ɗauki matakan saita aikin jarida ta hanyar ɗaukar sabbin dokoki da za su gyara wannan aikin da ma sake raya yanayin aiki na kafofin yaɗa labarai na gwamnati da masu zaman kansu tare da girka sabbin na'urorin da za su rusa a kamo talabijin a sauƙaƙe. A nasa ɓangaren Alhaji Mati Alhaji Musa, shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar, cewa yayi babu maganar demokradiyya da zaran babu ‘yancin ‘yan jarida, wannan ko a lokacin da yake yamfurci a wurin wani taro albarkacin ranar ta yau ta ‘yancin ‘yan jarida, inda ya ce idan muka tabo aikin jarida wanda a yau muke tunawa da ranar ‘yancin ‘yan jarida, yana nasaba da ‘yancin faɗin albarkacin baki da ke zama wani ginshiƙi da ke tabbatar da demokradiyya wanda yake abin yau da kullun ne. Sai dai aikin na ‘yan jarida na cin karo da matsaloli da dama da ‘yan jarida ke tunkara a cikin ayyukan nasu, kamar yadda waɗansu daga cikinsu suka bayyana min a yau da safe.
Ban Musa Zika, ɗan jarida ne a nan garin Dinnan Kwanne. Babban matsala, babban ƙalubale wanda mu ‘yan jarida ke fuskanta shi ne rashin yanayi kyakkyawa na tafiyar da ayyukan namu. Idan aka ɗauka gwamnati ba ta kula da abin da ya shafi ‘yan jaridu, musamman ma ɓangaren irin tallafin da ita gwamnati take cewa tana ba ‘yan jarida, an sha kai musamman kundi wanda ya kamata a ce an rattaba hannu a kan shi, wanda zai ba da dama ‘yan jarida su shiga cikin yanayi mai kyau. Sai dai abun har yanzu dai shiru kake shi kamar an shuka dusa ba a shi wani labari ba.
Ana dai Zuwaira Bube, ma'aikaciya ce ko in ce ‘yan jarida. A idan mutane ana iya ganin kamar muna da ‘yanci, amma in ka ɗauka a cikin yanayin tahiyar aikin namu, a gaskiya muna fuskantar ƙalubale. Za ka gani an san matsayinka na ɗan jarida, neman labaru kake. Za ka iya tahiya wani wuri ka ce kana son ka samu labari, sai ka ga mutum ne ya gwada maka a'a shi bai iya magana da kai, ko kuma a'a sai ka tai ka nemo wani sai ya bashi izini sannan shi magana, alhalin shi ne a daidai wurin ko kuma aikin shi ne shi ya kamata shi maka bayani.
Duk da samun ci gaba mai yawa a fannin aikin jarida a jamhuriyar Nijar, ana iya cewa da sauran zo mu kaba kasancewa ɗan jarida na fama da matsaloli barkatai da suka kasa cimma warwarewa daga hukumomin ƙasar, ko da aikin na jarida zai samu ya sakata ya bararrake a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk Sanyinna da ci gaban labaran duniya.
Rundunar sojan ruwan Amurka ta ce Iran ta kwace wani jirgin ruwan dakon mai ɗauke da tutar ƙasar Panama a mashigin Hormuz a yau Laraba. Irin wannan kwace karo na biyu da Tehran take yi kenan a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Rundunar ta bayyana jirgin ruwan da suna Niyovi, ta ce dakarun juyin juya halin musulunci na Iran ne suka kwace jirgin. rundunar sojan ruwa ta wallafa hotunan wasu jiragen ruwa na sintiri da suka kewaye tankar man. Jiragen ruwan sun tilastawa jirgin da kuma karkatawa zuwa yankin ruwan Iran da ke gabar tekun Bandar Abbas, inji rundunar sojan ruwan. Ayyukan na Iran sun saba wa dokokin kasa da kasa kuma suna kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin, inci a cewar rundunar ta biyar a cikin wata sanarwa. Iran dai bata yi gaggawar bada bayanin kamin ba. Rundunar sojan Isra'ila da mayakan Falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau Laraba a zirin Gaza da wasu makwabtan al'ummomin Falasɗinawa. Rundunar sojan ta Isra'ila ta ce jirgin samanta ya kai hari kan sansanonin soji da wuraren horar da dakaru da na'ara na makamai, kazalika da wata maboyar karkashin kasa ta Hamas. An kuma ga na'urorin tsaron Isra'ila suna kakkaɓo rokoki da aka harbo daga Gaza. Rikicin ya biyo ne bayan mutuwar wani babban fursuna ba Falasɗini da ke tsare a jiya Talata bayan yajin aikin cin abinci da ya yi na tsawon watanni uku.
A gaida Murtala Faruk sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar karfafawa yan jarida mata a Africa, Women in Journalism Africa, ta fitar da sunayen mata 25 da suka fi yin fice a fannin gogewa aikin jarida a wannan shekara ta 2023. Jerin sunayen da kungiyar ta fitar take fitarwa a duk shekara ya kasance wani babban karamci ga mata yan jarida da sunayen da suka fito. Babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu na cikin yan jarida mata biyar da kungiyar ta bayyana a matsayin waɗanda suka fi yin fice a Afirka a bana ta fannin kwarewa da jajircewa wajen bayar da rahotanni masu tarihi masu tasiri a rayuwar jama'a. Yanzu haka muna tare da ita. Grace, me zaki ce akan wannan babban matsayi?
Wannan ne karo na biyu da wannan kungiya ta sa sunana a jerin mata 25 'yan jarida da suka fice a kasashen Afirka. Na farko shine bara, bayan da suka sa sunana aka turo min da wannan ne karan farko da ma na san da wannan kungiyar. Ban san ina ne take da shalkwata ba, ban san su wane ne suka kafa ta ba. Na dai san kungiya ce da ta hada kan 'yan jaridu mata a nahiyar Afirka. Mu a Najeriya muna da kungiyar 'yan jaridu mata ta Najeriya wadda daɗaɗɗen kungiya ce. Kafin ban Najeriya ma na yi shugabancin kungiyar a jihar Plateau. To na san da zaman wannan kungiya, amma wannan dai kamar yadda na faɗa bara ne na san da wannan kungiya, amma ba bara aka kafa ta, ta daɗe ana suna yin wannan aikin. Babu shakka Zara, duk lokacin da aka nuna ana jin daɗin abin da kake ko kuma aka yaba abin da kake, kamar uwa ce ɗanki wani abu kika yaba mishi zai ji daɗi. To saboda haka ina godiya kwarai da gaske domin wannan karamci. Kuma kamar yadda kika gani mata ne 25, akwai Kadira Ahmed wata fitatta ƴar jarida ita ma ƴar arewacin Najeriya, akwai Bilkisu Labaran a cikin mata dai yan arewa da aka karama, akwai mata dai ne 25 October dai mata fannoni daban-daban aka yaba ayyukan da suke.
Tasirin sa aikin jarida,
to tasirin sa aikin jarida kamar yadda na faɗa shine idan duk lokacin da kika yi wani abu da aka yaba yana ƙara baki ƙwarin gwiwan ƙara himmatuwa a wurin wannan aikin. Kina yi ne domin jama'a, kuma jama'an suna gani, kuma jama'an sun yaba, zai ƙara baki ko ba komai zai ƙara baki ƙarfin gwiwan yi.
Yau ce ranar 'yancin 'yan jarida na duniya, kuma akwai ƙalubale da ke tattare da aikin jarida, me zaki ce akan?
To bari mu faɗi, tunda harka magana ce muke ta mata, bari mu tsaya kan ƙalubalen da mata suke fuskanta. Duk da yake dai 'yan jarida a ko'ina a faɗin duniya suna fuskantar ƙalubale, akwai waɗanda ba masa da sukunin yin aikin su yadda ya kamata, suna tsoron, akwai waɗanda ake kamawa, akwai waɗanda ake ɗaurewa, akwai waɗanda suke rasa rayukansu a wurin aikin jaridan nan. To waɗannan ƙalubale suna nan a ko'ina. To mu mata, ƙalubalen aiki mu mata, yayin da maza suke fuskantar waɗannan muke fuskanta tare da su, to mu tamu tafi yawa. Na farko dai akwai wurare da dama da ke mace ba za ki iya shiga ba, ba wai ba za ki iya ba, sai dai akwai dalilai da dama da ba za a so a ganki a waɗansu wurare ɗin nan ba. Kana akwai kuma waɗansu ayyuka ma, akwai abubuwan da kin na son ki tilas ki ja baya saboda kina tunanin idan kika je wannan wurin ya ne zaki fita. Akwai ƴan jarida mata da dama da aka yi musu fyaɗe a wuraren ayyukansu. Akwai ƴan kai ko ni lokacin da naje wannan zanga-zangan NSAS ɗin a Najeriya. Lokacin da aka tsare ni a wani wuri ana magana cewa ke ma a matsayin ki na mace ga ki da ganin ki an ganki uwa to inda namiji ne komi girman shi komi ba za a
ba wanda zai
ambaci jinsi shi akan abin amma ke da yake ke mace ce jinsin kin kadan za su yi magana akan ko zaki yi ko ba zaki yi ba to dan ni ina mace kada in faɗi gaskiya dan ni ina mace kada in je wuri kaza dan ni ina mace kada a fadan ansa
kada in aiki
kada ki aikin ki to akwai waɗannan kalubale a aikin mu na mata.
Madalla a babbar editor sashen Hausa kenan Grace Alheri Abdu har yanzu dai shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin fa'are wada har jisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau wasu raro barkamu da dawa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin arewa yau zai kara dauko bayanai ne na yanda kwamitin ƴan sa kai a babbar anguwar nan ta gyaɗi-gyaɗi a Kano ke aiki wajen ladabtarwa ko kula da tarbiyyar bijirarrun matasa masu shaye-shaye da kan yi amfani da makamai wajen yin fashi rana tsaka a anguwar. Wannan dai a yanzu ya zama tarihi don aikin kungiyar ta sa kai da ke sintiri don tsaron lafiyar jama'a. Shugaban kungiyar ta sa kai Alhaji Ibrahim Goje ya ja hankalin iyaye musamman ma mata su rufe ido su bar doka ta rika aiki akan yaran da suke barazana ga jama'a da hakan ne zai taimaki dukkan al'ummar anguwar da ma Kano gaba daya.
Ku yi hakuri iyaye mata, iyaye mata gaskiya suna ba da contribution wajen kashi 70 wajen lalacewar yara. Wani uban zaka ji shi babu ruwansa yayi abin da zai yi amma ana kama yaro farko wanda zaka ga ta yi ma sallama a kofar gidanka uwar yaro ce ko ta sa ma kuka ko ta ce ita danta an tsane shi ko ta ce menene nakan ga musu nace ai ba su kade ga yara na unguwa kala da yawa me yasa ba ai musu ba sai naku sanda ƴaƴan ku suke zuwa su saida kwaya suke zuwa su yanki mutane suke zuwa su tsallaka gida da daddare ana kwanci ana bacci su zara wuka su ce da mutane a basu wayoyi ko kuma a caka mutun duk lokacin sanda ake wadana babban ku taba open ba sai ku ƴaƴan ku da suka yi laifi saboda haka shine yanzu kuka fito kuke buƙatar a ba ku ƴaƴan ku to gaskiya magana ta girma Allah ni da ma tsari na na fada ko dan da na haifa ni a ciki na ba abin da ya shafe ni doka ta aiki ta kansa kuma abin da ya shuka shi zai girba gaskiya magana ta Allah mun dan sa matsaloli akan iyaye mata kuma har yanzu ma yawancin duk matsalolin da muke samu akan su ne amma ka toshe kunnanka kai aiki iyaka tsakaninka da Allah wannan shine kalubale da muke samu daga wajen iyaye mata akwai yaran da ina ji ma yanzu har yanzu suna can a prison kuma alhamdulillahi mu dai ba ma an yi ma a karbe su a sun abun yakiwa mu muna da matakai kala-kala wanda a zahirin magana idan duk karfinka duk matsayinka idan har ka zo kake ta unguwar gyaɗi-gyaɗi to fa abin da zai iya raba mu da kai shari'a ce saboda mun san me yancin mu mun san me mutuncin mu kuma mun san me waye kuma ko kai waye kuma yanzu ma takaice abin da muka yi muna za muna na mun fara committee za mu rubuta wa ƴan siyasa gabaki ɗaya na jam'iyyu cewa duk mutumin da zai shigo cikin wannan unguwa ta gyaɗi-gyaɗi to ya rubuto wa kungiya a rubuce cewa zai shigo ya campaign ɗinsa alhamdulillah za mu baka goyon baya mu baka yan security ka je ka yi campaign ɗinka ka fita amma sabanin haka idan har ba kai ba ka shigo mana unguwa ka taya mana da hankalin iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu to fa ina muku tabbacin ko matsayinka duk matsayinka kowa yake abin da zai iya raba mu da kai shari'a ce dan za mu iya karɓa hakkinmu ko ta wani dan kasa ne kai ƴan kasa ne ba wai ƴanci kafi mu ba kuma wai wani constitution ne na Najeriya ya dora kai yace kai kafi mu ba tunda ƙura'a ka zo nema to ka zo ka shiga amma sai ka gaya mana in ka gaya mana fulil alhamdu zamu goya maka baya ko jam'iyyar waye mu babu ruwan mu ba ma siyasa ba ma siyasa kungiyar mu babu siyasa, amma kuma ka kawo mana blueprint naka cewa a alƙawarance me zaka taimaka wa yaran mu. Mu matsalar mu kai ba ma matsalar mu gidigida ba, duk ma kasar nan matsalar nan matasa ne, matasa ne. Kuma wallahi in kaga dan abin da ake basu ba wani abin kirki bane ba, a zo a dinga amfani da ku a baku kayan maye ku sha maye ku shigo cikin unguwa na iyayenku ku dinga rashin mutunci da iskanci da abubuwa kala kala, sai ya ci ya gama dauke ku da shi har abada. So ya kamata matasa ku tsaya ku yi tanisu, duk mutumin da ya kuma cewa ku to kuce debo yayanka mu tafi da su, in ma menene ya rigima ce ai da yayanka, dan in ka samu mulkin yayanka ne zai fara mura. So wannan shine abin da muka yi shirya, kuma zamu tutturawa duka su directorcin campaign na kowace jam'iyya cewa ga buƙatar da muke so, idan za ku shigo unguwar mu ku rubuto mana a rubuce, idan ku rubuto mana a rubuce mun san da zuwan ku, mun san kuma yanda zamu mu ba ku tsaro in Allah ya da ai a gama lafiya.
Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu dusai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Ga kadan daga rayuwar mazauna unguwar kan tasirin aikin wannan kwamitin da suka ce mutane a yanzu kan iya barci ido biyu a rufe, ko mutane kan iya rike wayoyinsu na salula a hannu ba tare da fargabar wani dan ta'adda zai fito da wuka ya raba su da dukiyarsu ba.
Sunana ba Bashir Mahmud Baffa, haifaffen cikin gedegede Kudu. Gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba a cikin wannan unguwa ta mu mai albarka. Tunda an haife mu a cikin unguwar nan mun tashi mun san yadda unguwar nan take. Unguwa ce da muke da zaman lafiya da kwanciyar hankali, babu tashin hankula da yawa. Amma daga baya wannan sai aka samu canji. Wasu miyagun mutane bata gari suka shigo suka zo suka canza unguwar da tsarin ta baki daya, sai da ta kai mutane zama ma a cikin unguwa a layiya gagare su. Mutum zai fito ya fito yana kofar gidansa gaban mutane jama'a za a bude wuka a sare shi a kwace wayarsa da irin makamantan irin wannan dabi'u na shaye-shaye da kaga yaro ya zo ya addabi mutane. Amma cikin yarda Allah da Allah ya kawo mana wannan kungiya cikarkashin jagorancin Ibrahim Goje, ba karamin tasiri ta yi ba, saboda duk mutumin da ko zuwa kai yanzu ko da kai bako ne ka zo a wancan lokacin da muke cikin wannan matsala kuma ka dawo a yanzu zaka san ba karamin kokari wannan kungiya ta yi ba, domin an samu kwanciyar hankali. Yanzu wannan dan hayaniyar da kake ji a kusa samari ne suka yi dandazo suna zaune suna hira suna wasannin su, wanda a cikin watanni ko ɗan shekarun baya kaɗan da suka wuce wannan abun ba zai yi ba. Amma zaka ga yanzu kowa yana walwala karfe daga nan har karfe 12 zaka iya fitowa ka zauna a cikin unguwar nan ba tare da kana fargaba wani abu zai faru ba. Wannan abu ba karamin ci gaba, ba karamin dadi yewa mu mazauna wannan unguwar ba. Kuma alhamdulillah da ma abin da ake so kenan, a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan kuma yara da muke da su su zama san mutuncin mutane, sun tsaya akan kafafuwansu sun nemi sana'a sun daina wannan zaman unguwa da suke da sauransu. So alhamdulillah muna ƙara godiya da dukkan waɗanda suka sa hannu a cikin wannan tafiya, kuma gashi nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Muna kuma addu'a Allah ya sa wannan abu ya dore, Allah ya ƙara ƙarfafa su duk waɗanda suke da hannu a ciki, Allah ya ƙara musu jagoranci.
To assalamu alaikum, da farko dai sunana Hassan Ali Kacheku. Wannan shigaba da muka samu a cikin wannan unguwa mai albarka ta gida yadi committee in sa kai za a ce kenan ko vigilante gargashin Alhaji Ibrahim Goje, hakika wannan committee ya kawo cigaba sosai cikin wannan unguwa, wanda idan ka hada a shekarun baya halin da wannan unguwa take nema ta shiga dangane da yanayin sha da shaye-shayen kwayoyi haka da kwaci haka da yawan rigima irin ta harkar daba, wanda ta kai ta kawo a jihar Kano gaba daya. Dan duk sanda ka je bangaren tsaro haka zaka ji yawanci yan sanda ko commissioner police suna complain akan gidi, har ta kai gaban ma da idan ka shiga hannun jami'an tsaro zaman kai dan gidi ne, to zai iya cewa idan me za a ce abin da wasu suke fada ido zai rena fata. To alhamdulillah, amma sakamakon zuwan wannan committee Allah ya kawo sauki sosai, kusan abubuwa da yawa an samu gyararraki dangane da yanayin shaye-shaye kamar da yake ni gidan mai nan kusa da primary, wannan guri da ya zama kamar shi headquarter da ɗan shaye-shaye anan suke taruwa su yi shaye-shayensu meeting ɗinsu da dai abubuwansu duk da ya kama. Amma alhamdulillah zuwan wannan committee an samu gyara sosai, wanda da an gwada gidi kana matashi ko kuma kana mace baka isa ka fito da daddare da wayar ka a hannunka ba kai tsaye za a tare ka kawo waya kamar wanda aka baka ajiya, ko kuma mace haka baki saki fito ke kadai ba, ko dai a tare ki a miki kwacen kuɗi ko kuma a miki kwacen waya ko kuma a razana ki. Wanda idan zan bada misali, akwai yaro kanin mu ne wanda kwanaki yana kwance ma a kofar gidansa irin kwanciyar zafi haka suka zo suka kwaci waya nan sa kuma suka soka masa wuka wanda ba dan Allah yana da sauran nisan kwana ba da yanzu yana yanzu wani zancen aiki to alhamdulillah amma sakamakon zuwan wannan committee duk wannan abubuwa an samu gyara wanda da unguwar nan shan wiwi ya zama kamar irin yadda aka kunna sigari kana yau kana sha haka shan wiwi ya koma gidi-gidi wanda zaka ga yaro karami ya kunna taba wiwi yana tafiya yana sha yana busa ta sama amma yanzu kaga sakamakon wannan zuwan committee alhamdulillah duk wannan abubuwa sun gyaru unguwa ta yi lafiya yanzu sai ka karfe 10:12 karfe daya kana zauna a ofishin gidan kuna danda da nawai ka babu abin da zai faru
a watannin baya ma a Gombe wasu miyago sun yi amfani da wukake suka yi kisan gilla ga matashi a Walu Dahiru mai mai dan anguwar Jeka da Fari dan kawai su kwace wayarsa ta salula masu raro da wannan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
To madalla an gaishe ka yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyinku da kuma sauraro kukan aika mana ta email
To sakonnin nan guda uku da zamu karanta yau sakonni ne da suka jibinci wannan rana ta yan jarida sako na farko ya fito daga hannun Babandi Mamman Bandi Ne cewa muna taya ma'aikatan VOA murnar bikin zagayowar ranar 'yan jarida ta duniya. Allah ƙara muku basira da ɗaukaka. Allah kare 'yan jarida a faɗin duniya baki ɗaya. Amin. Sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Kai ko cewa kai kafofin yada labarai a duk inda kuke da fatan za ku ci gaba da baiwa ma'aikatan 'yan jarida ƙwararren horo ta yadda za su rika yin aikin su akan gaskiya da adalci banda amsar na goro ko toshiyar baki wajen yada labarai duba da ganin akwai waɗansu baragurbin 'yan jarida da ke sauka akan layin aikin su ra'ayi na ƙarshe da ya shafi Wannan rana shine ra'ayin Aisha Abubakar Lawan gidan Dan Maye Jargaba. Ke ko cewa kika yi yau ne ranar yancin yan jarida ta duniya. A don haka ina taya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka murnar shiga wannan rana. Bayan haka ina kira ga mahukuntan wasu kasashen duniya waɗanda suke cin zarafin yan jarida. Da su ji tsoron Allah su daina saboda yan jarida su suka fi kowa ba da gudunmuwa akan jama'a mai da haska fitila kan harkokin duniya to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa yau kenan sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa
masu sauraron mu ga wannan
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
da wannan muka zo shirinmu kuma na ƙarshe wato labarai amma a takaice
To zara shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Finland a yau Laraba domin halartar wani babban taro da shugabannin kasashe biyar na gabashin nahiyar Turai. Ana sa ran kuma za su tattauna da shugabannin dangane da mamayar da kasar Russia ta kai wa Ukraine. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa a kudanci da arewacin Rwanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Laraba yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakace mu shirin sai a dakace shirin na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT na Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin A madadin Murtala Faruk Sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya ba da umarni Dadi Balawe da injiniyanmu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alkhairi, mu huta lafiya.